Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC.
Kana bisa tafarkin demokrasiya sai shugaban kasa tana yiwa ya zama to tana da manufofi na kirki amma ɗan baya gare ka muddin ya zama to ba su ma jama'a adalci suna hutowa suna gwada musu zahiri da cewa da su su ne masu iko ga kara ga itace idan ana haka nan dole ina cila za a samu a cikin su zama waɗanda su abin za a bata musu rai.
To masu sauraro kamar yadda kuke gani yau dai mun shigo da sabon shiri. Muna gabatar da shiri na musamman a yau Asabar ta ƙarshe a watan Yuli shekara ta 2023 da fatar an waye gari lafiya. Sunana Alheri Grace Abdu kuma muna tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke kuma farin cikin kasancewa tare da ku a yau. A yau za mu jingine shirye-shiryen da muka saba gabatarwa domin kawo muku rahotanni da fashin baki kan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar. Saboda haka ma'abotan shiri mai farin jini maganin hawan jini sai ku tare mu mako mai zuwa ba iznillah. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi a shirin namu na yau ga na sanyin na da kanin labarai.
To Grace, Amurka ta ce juyin mulkin da sojoji suka yi a Nijar kan iya shafuwar dangantakar ta haɗin gwiwar samar da tsaro da sauran al'amura da gwamnatin ta Nijar. Yan gudun hijirar Hong Kong sun yi marhabin da matakin Amurka na hana shugaban Hong Kong din John Lee shiga wani taron tattalin arziki da za a yi a Amurka. Wasu ma'aikatan jirgin sama hudu sun bace bayan da wani jirgin sama mai saukar ungulu na sojin Australia ya nutse a cikin ruwa a wani atisayen sojin na haɗin gwiwa da Amurka.
Kanin labaran kenan, kamar yadda muka bayyana yau shirin namu baki daya zai karkata ne kan juyin mulkin da aka yi jamhuriyar Nijar wanda ya kasance juyin mulki na baya-bayan nan da ya nasara a yammacin Afirka. Duk da yake an samu ci gaba a fannin komawa mulkin demokuraɗiyya a Afirka, daga shekara ta 2000 zuwa yau an fuskanci juyin mulki sau 16 a ƙasashe daban-daban galibi a ƙasashen renon Faransa, inda daga ciki 7 suka yi nasara. Da ya hada da wanda aka yi ranar Laraba a jamhuriyar Nijar din. To ko menene ke jawo wannan juyin mulkin?
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya ga kuma labaran duniyar. Kakakin fadar shugaban Amurka ta White House kan sha'anin tsaro John Kirby ya faɗa a jiya Juma'a cewa juyin mulkin da sojoji suka yi a Nijar na iya haddasa Amurka ta dakatar da haɗin gwiwar samar da tsaro da sauran al'amura da gwamnatin ta Nijar. Yanzu haka dai Amurka na da sojojinta kusan 1,100 a ƙasar ta Nijar. Shugaban ƙasar Kenya a cikin wani saƙon bidiyo ya ce juyin mulkin na Nijar wani babban koma baya ne ga nahiyar Afirka. Kungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS tana shirin gudanar da taro kan lamarin a gobe Lahadi a Abuja, babban birnin Najeriya. Yan gudun hijirar Hong Kong suna marhabin da matakin gwamnatin Amurka ta ɗauka na hana shugaban Hong Kong John Lee shiga wani taron tattalin arziki da za a yi a Amurka saboda rawar da ya taka wajen murƙushe masu fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya a birnin. Jaridar Washington Post ce ta fara ba da rahoton matakin na gwamnatin Biden, inda ta ambato wasu jami'an Amurka da ba a san ko su waye ba suna cewa za a hana shi halartar taron haɗin gwiwar tattalin arziki na yankin Asia da tekun Pacific da za a gudanar a San Francisco a watan Nuwamba. Don a shekara ta 2020 ne Amurka ta kakaba wa Lee takunkumi saboda rawar da ya taka a matsayinsa na babban jami'in 'yan sanda a Hong Kong a daidai lokacin da ake murƙushe masu fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya. Ana ɗashi shugaban zartarwa na birnin a bara. Kusan mutane miliyan 200 a Amurka, ko kuma kashi 60% na yawan jama'ar Amurka suna ƙarƙashin shawarwari kan yanayin zafi ko gargaɗin ambaliyar ruwa ko kuma cikin shirin kota kwana tun daga ranar Alhamis, a cewar hukumar kula da yanayi ta ƙasar. Ana hasashen zafi mai haɗari zai mamaye yawancin rabin gabashin Amurka yau Asabar, yayin da yanayin zafi ya bazu daga tsakiyar yamma zuwa arewa maso gabas da tsakiyar Atlantic, inda wasu mazauna za su fuskanci yanayin zafi mafi zafi na shekara. Daga ranar Alhamis zuwa jiya Juma'a, adadin mutanen da ke karkashin shawarwarin zafi ya tashi daga miliyan 180 zuwa miliyan 184. Haka kuma adadin mutanen da ke karkashin gargaɗi kan ambaliyar ruwa ya ragu daga miliyan 17 zuwa miliyan 10.
To kada yi nisa nan gaba kada Murtala zai sake shigowa da karin labaran duniya amma kafin nan bari mu nufi jamhuriyar Niger inda hankali ya karkata kan juyin mulkin da sojoji suka yi da shugabannin kasashen duniya ke ci gaba da kushewa yayin da kungiyar ECOWAS ta kira taron gaggawa domin tunkarar lamarin kamar yadda za ku ji wannan rahoto da wakilin Haruna Mamman Bako ya aika mana daga birnin Gwanni.
Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron yayin da ke ziyarar aiki yanzu haka a Papua New Guinea yayi Allah wadai da juyin mulki inda yake cewa
je dire ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument avec la plus grande fermeté ce coup d'état militaire
da ka kasar murya ina sukan lamirin wannan juyin mulki ga shugaban da aka zaba ta hanyar demokradiya da ke kokarin kawo kasar sa sauyin da yake bukata kuma wanda muke kawowa tamu gudunmuwa kamar yadda muka tallafawa wanda ya gabace shi wannan juyin mulki ya haramta inji Emmanuel Macron shugaban kasar Faransa da ya ci gaba da cewa juyin mulki yana da hatsari ga kasar da ƴaƴanta da ma dukkan wannan yankin ita ko Corinne Jean-Pierre kakakin White House ko fadar gwamnatin Amurka ta ce suna biyar kadin abin da ke faruwa yanzu haka jamhuriyar Niger inda ta ce a yanzu za a yi gaugawar cewa ga abin da ke faruwa a kasar ta Niger amma muna bin kadin lamarin ta hanyar ofishin jikadancin Amurka da ke Niger kuma muna goyon bayan shugaban da aka zaba ta hanyar demokradiyya abinda ya sa muke yin Allah wadai da juyin mulki da ma soke kundin tsarin mulki a dai lokacin da tarayyar Turai ke barazanar soke tallafinta ta hanyar Joseph Borrell babban wakilin tarayyar Turai mai kula da harkokin waje da siyasa da yanayin tsaro Antonio Guterres sakataren majalisar ɗinkin duniya na cewa an yi juyin mulki a Mali a Burkina Faso yanzu kuma gashi a Niger ga Chadi cikin wani rudanin rikon ƙwarya yayin da Sudan yaki ya barke kenan wannan yankin ya shiga matsala inji sakataren majalisar ɗinkin duniya inda ya ce akwai matsaloli wa al'umma na zaman lafiya da kwanciyar hankali a dukkan nahiyar Afirka a cikin wannan turka-turkar ce Najeriya da kasar Benin da ke makwabtaka da jamhuriyar Niger na kokarin cimma maslaha a cewar Patrice Talon shugaban kasar Benin yayin da yake ban kwana da takwaransa na kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu a Abuja inda ya ce zamu amfani da kowace dama domin dawo da doka da oda a jamhuriyar Niger amma sai an tafi cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya a cewar dan baba mamance ni wani dan kasa kalamman shugaban kasar Faransa akan hanya suke saboda yana da nasa dalilai na fadin abin da yace
shi shugaban kasar Faransa yana da ambasada a nan kasar mu ta Niger kenan yana yiwa shi yana da bayanin da mu nan ma ba mu da mu yan kasar Niger kenan akwai dalilin da yasa ce haka nan kuma in ka duba ai ba shugaban kasar Faransa dai Allah wanda da wanda shugaban mulki ba kasashe daban-daban America sai da yawo ga kungiyoyi daban-daban da duka na duniya da manyan shugabanni na kasashe duk sun Allah wadai da wannan juyin mulki da anta domin ya taka mulkin demokrasiya
sai dai a cewar Abdul Aziz Musa na kungiyoyin fararen fulla jamhuriyar Niger Faransa ita ce kan wa'uwar gani za ta iza kata gwabce to ta bar ɗan Niger su warware matsalolin su
interaction France da wani a kasar Niger yo dukkan yanda France take cikin da doronta duk wadin ta ji da kin da makonkin maki kasar duniya Niger na ta karya da shi iranium ta Niger yo duk in ka shiga France ampul biyar na gidaje cikin ampul biyar da na France ampul hudu na iranium kin Niger na ke yin ta kenan horan shi arzikin kasar ne take wani da shi dan shi ne ba ta yarda mu ta samu ɗan siyasa da ke goyo ba su da ɗan wani lamu kenan France yo in take abun ke hawara Niger ita bata amince ba kenan akwai abun da ta rika tun jiya mun ji da sojawa sun kai kudi ta anke an like iyakoki amma ka ga Faransa da ta yi Mali da Burkina haka take so ta yi Niger kenan ta zo ko jiya ta dauko jirgin Faransa ta sauka Niger dami mu ai kasa a ban mu ne abun ya shawo ke mu ne ko mu ne kamata mu magana amma ba a bari Faransa ta zo ta sabaci
bisa ga dukkan alamu dai kasar ta jamhuriyar Niger ta bi sahun Mali da Burkina Faso inda general da brigadier Chani Abdurrahman shugaban sabon majalisin da ke mulkin kasa ya ce makomar su uku nan guda ce Haruna Mamman Bako na birnin Gwanni Sasha Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger
So a gaida na birnin Kwaniga Murtala da ci gaban labaran duniya.
To wasu ma'aikatan jirgin sama hudu sun bace bayan wani jirgin sama mai saukar ungulu na sojin Australia ya nitse a cikin ruwa da ke gabar tekun jihar Queensland a wani atisayen soji na haɗin gwiwa da Amurka. Ministan tsaro Richard Miles ya faɗa a yau Asabar cewa jirgin saman Taipan samfurin MRH-90 mai saukar ungulu ya rufto ne a kusa da tsibirin Hamilton da ke gabar tekun Great Barrier da misalin karfe 10:30 na daren jiya Juma'a. Jami'ai sun ce ana ci gaba da bincike don gano ma'aikatan jirgin kuma tuni an sanar da iyalansu. Wani jirgin saman aikin ceto mai saukar ungulu ya ba da rahoton gano tarkaken jirgin da safiyar yau Asabar a kusa da tsibirin Dent. Jirgin na Taipan yana cikin atisayen haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Australia na shekara-shekara wanda ke da akasarin sansani a Queensland. A ƙarshe, Amurka za ta aikawa Taiwan $345,000,000 na tallafin tsaro a wani sashi na wani shiri da aka daɗe ana jira don taimakawa tsibirin kare kansa daga yiwuwar mamayar China. Sanarwar ta wato da fadar White House ta fitar a jiya Juma'a ta ce taimakon wanda zai je ga Taiwan a matsayin wani bangare na tallafin baitulmalin makamai na Amurka zai hada da bayanan tsaro da ayyukan ma'aikatar tsaro da kuma ilmantar da sojoji. Maganar tallafin na zuwa ne a daidai lokacin da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken suke a birnin Brisbane na kasar Australia inda suke ganawa da takwarorinsu na Australia kan taron tuntuɓa na ministocin kasar Australia da Amurka karo na 33.
Kowa gaida Murtala Faruk Sanyina da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Niger Bazoum Mahamed ya kasance shugaban kasar Afirka na baya-bayan nan da aka yi wa juyin mulki a wani yunkurin da masu kula da lamura ke bayyanawa a matsayin koma baya bisa la'akari da ci gaban da aka samu a koma mulkin demokaradiyya a kasashen Afirka. Abokin aikinmu Murtala Faruk Sanyina ya yi nazarin wannan lamari ga kuma rahoton da ya hada mana.
A cikin gwamman shekaru da suka gabata an yi ta tsallan murna da kasancewar akasarin kasashen yankin Afirka ta yamma da ta tsakiya sun kama turbar tsarin demokaradiyya wanda ke samar da shugabannin kasashe na farar hula ta hanyar zaɓe. To sai dai murna na neman komawa ciki a yayin da yan shekarun baya-bayan nan sojoji suka soma dawowa suna ɗauki ɗaiɗai tare da sake kwace mulki ta hanyar hamɓarar da zababbiyar gwamnatin demokaradiyya. A cikin shekaru biyu na baya-bayan nan sojoji sun yi juyin mulki a kasashen Mali da Guinea da Burkina Faso da Chadi sai kuma wannan makon ta tashi a jamhuriyar Niger inda shugaban askarawan tsaron fadar shugaban kasa da kansa ya juye ya zama madugun hamɓarar da shugaban da yake karewa. Mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya Farfesa Tukur Muhammad Baba na Jami'ar Tarayya Najeriya ta birnin Kebbi yana ganin wannan babban koma baya ne ga burin da ake da shi na tabbatar da wanzar da tafarkin demokuraɗiyya a nahiyar ta Afirka.
Wannan da yana nuna mana ne cewa har yanzu da sauran rina akaba a tahiyyarmu da muke zuwa ta demokuraɗiyya da yawa wato mutane sun yi mamaki za mu ɗauka ma cewa a duniya duka an bar yayin mulkin soja amma sai gashi yanzu kamar yadda ka nuna yana fitowa a lahiyar Afirka. Wannan ya nuna kenan cewa har yanzu sojojin kasashen Afirka suna da buri na siyasa, suna da buri na katsalanda ga mulki na kasa basu duwato basu koma ga turbar da dama aka san soja da shi ba shine tsaron kasa. Wato abin takaici ne tafiyar mu ta demokratiya yana yin gaba ne ya dawo baya.
Bayan ayyana kansa a zaman sabon shugaban kasar Niger na mulkin soji, jagoran masu juyin mulki a kasar General Abdurrahman Tchiani ya lissafo matsalar tsaro da tabarbarewar tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa a zaman dalilansu na kifar da zababbiyar gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum wanda kuma har kawo yanzu suke ci gaba da tsare shi. To sai dai da alama waɗannan dalilan ba su gamsar da wasu akasarin 'yan kasar ba.
Tabarbarewar tsaro waye kwashe kayan kare kasa ya kawo jibge a fadar shugaban kasa domin kare iko kuma da wannan makaman ne yau suke barazanar kwacen mulki kenan yayin Niger da aka mata mu farga ku gane cewa wannan mutanen sun ci amana kasa sun ci amana demokradiya ku za su gamsar da ko yaro karimi bandana ba mai hankali saboda harkar chance da rashawa yau kowa sana cewa ɗan siyasa sun kuka da kansu saboda babu mai yarda dauki taro na kasa ba saboda ya san zai fuskanci kuliya
wani mai fashin baki kan lamuran yau da kullum a kasar ta jamhuriyar Niger Abdulrahman Alkasum yana ganin da akwai abin lura a tattare da waɗannan dalilan na juyin mulki da aka bayar
wannan abubuwa ana iya cewa wasu abubuwa ne wanda watakila ya san da su tun lokacin da yake tare da su in kuma sababbi ne ya san da su kuma wasu suna iya cewa su sojojin ko sauran jami'an tsaron watakila suna da hannu bisa a samu wa'annan abubuwan ko rishin gyaruwar su to me yasa sai yanzu suka zama dalilin dakatar da tahiyya demokradiya wannan shine abubuwan da wasu suke tambaya bayan shekaru ana iya cewa 13 na jagoranci na ita wannan jam'iyya
ko baya ga kakkausan suka da Allah wadai da juyin mulkin na Niger ya fuskanta a duk fadin duniya wasu rahotanni na cewa akwai yuwar kullawa wani hadin gwiwa domin tunkarar lamarin tuni da kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS karkashin jagorancin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta sa alwashin daukar tsauraran mataki domin maido da bazun kan mukamin sa bayan juyin mulkin tsohon jakadan Najeriya ambasada Jibril Chinade yana ganin cewa matakin ne ECOWAS da kuma musamman Najeriya yana kan hanya
dan abin da shafi Nigeria ya shafi Nigeria ya shafi West Africa ya shafi Africa gabaki ɗaya shi yasa shi president Lamu president Ahmed Tinubu ya wuce ya zama babban zakaran na cewa ai kokarin a dawo democracy a kasar Niger kuma ya samu babban taimako daga manya-manyan kasashen duniya kamar ita gwamnatin France kanta wanda da ita suke mulkin Niger da gwamnatin America da kuma babbar muryar majalisar ɗinkin duniya daga Paris to duk waɗannan suna kokarin ne cewa a samu zaman lafiya
to sai dai kuma General Abdulrazzaq Umar wani ne sharhi kan lamuran tsaro a Nigeria ya bayyana ta baba kan yunkurin na ECOWAS da ma sauran kasashen duniya da ke da ra'ayin daukar mataki kan juyin mulkin na Niger
wannan goyen baya da suke yi da gaske suke yi ko kuwa ya kattabaka saboda sau da dama waɗansu gwamnatocin musamman gwamnatocin yamma abinda suka faɗa daban manufarsu daban abinda suke aikatawa daban ban mu san gaskiyar magana ba idan abinda suka faɗa gaskiya ne ba dungu a ciki to amma kuma idan abinda suka faɗa dungu ne to wala ba abinda zai wanza
babbar damuwar da kasashen yammaci musamman abokan hulɗa da ma manazarta na cikin gida da waje suka bayyana shine yadda juyin mulki kan iya shafuwar kokarin da ake yi na yaki da yanta da kayar baya waɗanda rahotanni suka tabbatar da cewa sun kutsa tare da yin kakagida a kasashen yankin na Sahel Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Washington DC
to a gaida na Sanyin na har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ganin yadda aka dauki sama da sa'o'i 48 kafin sanar da Abdulrahman Chaine a matsayin shugaban kasa bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar Laraba yasa masu kula da lamura suka fara tunanin yiwuwar samun sabani tsakanin masu juyin mulkin kan wanda zai karbi lagamar shugabancin kasar a cikin hirarsa da muryar Amurka Professor Bubena Maiwa na Jami'ar Diop ta kasar Senegal ya bayyana cewa dabi'a ce ta masu juyin mulki
wannan ECOWAS wannan kudirin nata na ECOWAS wannan ba kudiri bane na kirki idan suna so su taka wata rawa wanda ake so a gani a zamanin da kasa ta shiga matsala ta tsaro a zamanin nan ne ya kamata a ce sun kawo gudunmawa
to sai a gafarce mu domin ba wannan ne muka so kawo muku ba
shi dai zai mulki idan aka yi shi abin da muka sani wannan ko a jamhuriyar Niger ko ma Najeriya ne ku tsaya ku diba ku gani ai sai an kwana biyu saboda shi so za suna so su sasanta tsakanin su ta fana wato bangare na rundunar sojojin kasar inda wa'ansu aka yi ba da su ba sai daga baya ake janyo su a tsari nasu in na ɗauko tarihi to za a ga hakan to amma da ya zama to tarihi a nan wurin za a ci tsawon lokaci to ba za a dauki tarihi ba sai dai ina kusantawa mutane da cewa wannan dan kama-kaman da aka samu wannan akan gaskiya tahiyar unity a Afirka ina tuna matsanin ga cewa a zamanin da komandan Dauda Malam Wanke yama shugaba president Ibrahim Bayar mai nasara yi milki har ya kashe shi ai sai aka yi kwana biyu ba san ba kowaye zai dauki ragamar ikon sai tunda ranar tara aka yi amma sai ranar 11 ga watan Afrilu aka samu aka san kowane ne zai shugabancin wannan kungiyar tasu
saboda haka wannan ba sabon abu bane
ba sabon abu bane a Najeriya an san haka a Niger an san haka tunda wanda yake fitowa ma ya bada sanarwar da an yi juyin mulki wani zamanin ba shi bane yake dauka alal misali kowa ya sani da Joshua Dogon Yaro a Najeriya wata shi yake fitowa ya bada sanarwar cewa an yi juyin mulki a bata ya taba fitowa ya bada sanarwar cewa an yi juyin mulki amma ba shi yake har sai Babangida ya hau tunda a zamanin da ma Buhari ya hau da aka yi ma shagari juyin mulki ai shi a bata shi ne ya bada sanarwa cewa an yi juyin mulki amma bai hau ba a zamanin da aka yi na Babangida kuma shi ne ya bada sanarwa kuma bai hau ba wato wannan cikin ka'idar su ce sun sojawa suna neman na daya su tsaya ne har su safanta ya su ya sun bangare bangare na rundunar soja gaba ɗayan ta sannan sai su ba da sanarwa saboda in ba haka ba inda su ci inda su safanta ba to abin ya tanka ci ka a samu an za su yi bori
to kamar yadda kowa ya sani a cikin ɗan shekarun nan an fuskanci juyin mulki a kasashen renan Faransa da dama Niger kuma ana daga mata tuta kasancewa wannan karan farko ya zama an samu mika mulki daga zababban shugaban kasa na demokradiya zuwa zababban shugaban kasa na demokradiya sai kuma aka samu wannan koma baya menene kake gani yake kawo yawan samun juyin mulki
abin da yake kawo haka girki Algeria Abdi a cikin duniyar nan tun ba kasashen da kasa Faransa ta zama ima mulki mallaka ba wato rashin adalci yau kowa kana da tafarkin demokrasiya kai shugaban kasa tana yiwa ya zama to kana da manufofi na kirki amma ɗan bayan gare ka muddin ya zama to ba su ma jama'a adalci suna hutowa suna gwada musu zahiri da cewa da su su ne masu iko ga kara ga itace suna da iko suna da kuɗi suna da ƙarfi kuma suna da gidan kurkuku idan ana haka nan dole ina cila za a samu a cikin su zawan waɗanda su abin za a bata musu rai muddin ya zama to ko cikin demokrasiya ko ba cikin demokrasiya ba tun ba cikin demokrasiya ba tun da mutane wa'anda su sai gubar mara su mutum da muka gubar mara a kawo demokrasiya a kasar Niger shekara ta 1990 a kawo demokrasiya ai ba mu ce a kawo demokrasiya don mutane yan kalilan kawai ba su rika cin karan su ba babbaka a'a mun tambaye shi ne domin kawai a ce talakawan Niger su wadata to idan ba wadata to ne a kwanin demokrasiya na faɗi shekaran jiya wannan shi yake kawo haka mutum ya zama to ba su adalci na saurari tsohon shugaban kasa na rigayi yar buyaya na kasar Burundi ya faɗi ya ce mutum ya zama to ɗan siyasa ko ma su za wanda ke bisa kare da iko in ba su adalci ba su shahe na jama'a hawayensu ko da ma ɗan ƙalilan ne ya ce zuwa mulki ba ya kare ya kuma san kasar Burundi lalle kasar Belgium ce ta musu mulki mallaka amma da harshen Faransa su ke aiki to na ɗaya kenan na biyu har yanzu kun san akwai abin da mutane har yanzu ba su fahimta da shi ba akwai zamanin mulkin mallaka na Ingila da na Faransa inda ya zama to sun ta bambanta akwai indirect rule cikin colony na abin na Ingila akwai kuma direct rule wanda su kasa Faransa ke yi idan aka je aka diba duk kasashe waɗanda suka zama karkashin mulkin mallaka na Ingila lokacin da sun ta samu yancin kansu to Ingila sai ta ɗan janye hannu wanda daga cikin yanayin su na cikin gida to amma kasa Faransa sai ta ci gaba da cewa da wato ko da ma kun samu yancin kan ku muna nan ba mu tafiya to irin rawar da kasar Faransa take takawa ne cikin waɗannan tsassin kasashen waɗanda sai zama mamallaka to shine yake sa mutane su tambori irin haka nan ban ce wannan yuyin mulki da aka yi ba kamar cewa da ana Allah wadde da irin rawar da Faransa take taka kasar Niger ne amma yawancin su duka tunda kin tambayar tice ne cikin kasashen da Faransa sai zama mulki mamallaka to yawancin su duka cewa da wato irin yanayin rawar da aka faransa take takawa ne ba ta bari ko kana ma'aikanci ba ta bari ka wala ba ta bari ma ka maida fuska zuwa ga al'ummar kasar ka sai dai kuma ita abin da ta so yanayin arziki mu ne ita take takutu yanayin siyasa ne ita take takutu kai har ma ita take aiko mana ababe wa'anda wato ba su da wata alaka da al'adunmu sai su ce don ila tilasta mun yi
To akwai masu ganin cewan wata hira da shi shugaba Bazoum yayi ba da dadewa ba, inda ya bayyana cewan suna kokarin kwata kansu da yin kudi wanda zai nuna sun samu yanci ba amfani da kudin sefa da yake nuna cewan har yanzu suna karkashin Faransa nan ba, da dai waɗansu bayanai da yayi a kwanan baya a cikin wata hira da aka yi da shi, ana ganin kamar cewan wannan na daga cikin dalilan da yasa aka yi mishi juyin mulki, suna ganin kamar akwai hannun wata ƙasa a ciki.
Na gode da kika mun wannan tambayar. Ƴan ƙasar Niger yawanci su duka ba su saurari wannan hirar da ya ba a cikin BBC, inda ya ce Niger in a samu ne wato cewa da a yi amfani da naira, ya ce amma yanzu ba mu zuwa tare da Nigeria, amma za mu sauya mu sefa suna, kuma in aka ci gaba za mu sauya za mu kwato, maimakon a rinka buga wannan sefa a ƙasa Faransa za mu kwato wannan abin domin mu rinka buga kaya mu da kanmu. To wannan abin tun zamanin da ya yi wannan maganar, sai na ce to wannan ɗan talikin za a mai juyin mulki. Don me yasa? In mutane suna tuni shugaban ƙasar Togo wanda aka mai juyin mulki na farko shekara ta 1963 Silvanus Olympio, abinda sa aka mai juyin mulki kenan. Wannan kuma a nan ƙasar Mali shugaban ƙasa Modibo Keita da ya kirkiro wato kuɗi ya fita daga sefa, ya kirkiro kuɗi nashi na kanshi da aka ce ma faran maliyan, shi yasa aka mai juyin mulki. Kowa ya san irin rawar da ƙasar Faransa ta taka a ƙasar Gine lokacin marigayi shugaba Ahmad Sekou Toure, inda har ma suke dubo kuɗi don su zo kawai su tarwata ƙasar bisa ga haka. Ƙasa guda ce na gani wadda ta fita da cikin yanayin sefa da ba mata juyin mulki ba, an ka komo cikin sefa ita ce ƙasar Mauritania. Don farin suna cikin ƙasar sefa, ƙasashen da ke amfani da sefa suka huta, da suka huta shi kenan kawai sai suka kirkiro wannan kuɗin nasu wanda har yanzu suna aiki da shi da ake kira Sibuya. To wannan ƙasa kaɗai ce na gaba ya ma juyin mulki ba dangane da cewa da shi ta da cikin ƙasar sefa. Wallahi tun rar da ya faɗi wannan magana nan girsi Alheri Abdu na ce to wannan mutumin ba ya jima bisa iko dangane da wannan abu. Kuma ya fara juya hankali zuwa ga kamar ƙasashen Asiya tun ba Rusiya ba, da Turkiya, da Indiya, da China. To wa'annan ababen duka suna kawo haka. To kuma yanzu nan muna jin cewa da cikin wannan juyin mulki akwai kamshin man fetur a ciki. Akwai kamshin man fetur a cikin yasa. Saboda sun so su kirkiro shi wancan tsohon shugaban ƙasa da yake kwaɗai bai ishe shi ba. Tsohon shugaban ƙasa ya so hudo wani kamfani inda za su janye ma tsohon kamfanin ƙasar Niger mai kula da man fetur da ake kira Solidar, sun so su hudda mishi wasu ababe tunda yanayin zancen wato rijiya uku na man fetur da shi ya kawo wannan rikicin. To muna ganin cewa da shi ba zancen ya fara kamar ɗebe wannan farnakin da shi tsohon shugaban ƙasa ya sami shi, wato ya ja ƙasar Niger kamar yadda shi yake zaton zai kai ta inda ake cewa wannan abin kirki ne ƙasar Niger. To wannan abin ina ganin su ne suka jawo mishi zancen sefa, zancen ya juya fuska daga ƙasar Faransa, wato ya samo ƴancin kan Niger kamar yadda ba a zato. Ni huɗa a da a zato na mishi adawa, kuma yanzu ma ina mishi adawa. To amma ita gaskiya gaskiya ce, in ya kamata a faɗe ta to a bayyana ta. Wannan ababen su ne suka sa a gani na ake aka sura mishi yini.
To madalla Professor Bube na Maiwa na Jami'a Diop a Birnin Dakar, zuwa an jima shirinmu na gaba za mu ɗora a wannan hira kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
A takaice, kakakin fara shugaban Amurka ta White House kan sha'anin tsaro John Kirby ya faɗa a jiya Juma'a cewa juyin mulkin da sojoji suka yi a Niger na iya haddasa taɓarɓarewar dangantaka ta haɗin gwiwa tsakanin Amurka da gwamnatin ta Niger ɗin.
To da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, sai ku tare mu kamar yadda muka ce da hantsi lokacin da za mu sake shigowa da wani sabon shirin a madadin dukkan waɗanda suka ji muryoyinsu. Alheri ke muku, fata alheri.